الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ‘Yan uwa musulmi na wannan gari mai albarka, garin Numan, a ƙaramar hukumar Numan ɗin a jihar Adamawa a Najeriya, barkanmu da kasancewa a wannan masallaci mai albarka, kuma a gaban ‘yan uwana masoya Allah, masoya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, masu albarka. Muna bada uzuri da hanzari, ya kamata a fara wannan karatu tun ba yau ba, amma saboda larura ta hanya a kuma kasancewar mu baki ba mu san hanya sosai ba, dole muka tafi a hankali tunda mun taho ne daga garin Shalin. Ina muku fatan alkhairi, kuma ina mana fatan Allah ya sa wannan zama mu fara shi a sa'a mu kuma gama shi a sa'a. Maudu'in muhadara ta ko lecture ta a takaice zan yi ta insha Allah ta'ala, a zan bude ne da fadin Allah tabaraka wa ta'ala a cikin suratul anfal aya ta 38: وَعَلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ. كُسَنِي cewa dukiyarku da kuka tara da ƴaƴanku da kuka haifa fitina ce, amma a wajen Allah akwai lada mai girman gaske. Muhadara za ta yi magana ne akan wajibcin iyaye su kula da tarbiyyar ƴaƴansu, iyaye su kula da tarbiyyar ƴaƴansu. Wannan sautin haka yake koya ne to, wajibcin iyaye su kula da tarbiyyar ƴaƴansu. A hakikanin gaskiya a yana daga cikin abin da yake damun mu a yau, kuma yake damun al'umma gaba daya, shine matsala ta lalacewar tarbiyyar ƴaƴan musulmi. Menene sababi, meye dalili, sannan meye maganin wannan larura, meye maganin wannan matsala ta lalacewar tarbiyyar? Allah ya faɗa a cikin Alƙur'ani, kamar yadda na gaya muku yanzu, Allah ya ce ƴaƴa fitina ce. Idan an ce fitina, ana nufin jarrabawa ce, ana nufin abu ne da Allah zai gwada ka, kamar yadda dukiyarka ta zama fitina a gare ka, to haka kuma ƴaƴan ma za su zama ko sun zama fitina a gare ka, matuƙar ba kai ƙoƙari ka kiyaye doka ko ka kiyaye haƙƙin Allah a kansu ba. Su dai ƴaƴa ɗayan biyu ne, ko su zama abin farin ciki alheri a gare ka, ƙurrata ayyuni kenan, ko kuma su zamanto bala'i da masifa a gare ka. To shi yasa kullum mutanen ƙwarai addu'ar da suke yi, rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lilmuttaqina imama, addu'a suke yi Allah ya ba su abinda zai faranta musu rai, shine qurrata a'yun, mana wanda za su samu hasken zuciya, za su samu farin rai, za su samu kwanciyar hankali da su. Kuma yace waj'alna lilmuttaqina imama, ya Allah ka sanya mu zamanto shuwagabanni, jagorori ga masu tsoron Allah. wannan shine abin da Allah tabaaraka wa ta'ala ya nuna mana kuma ya sanar da mu cewa iyaye ga abin da suke wana kullun addu'a su Allah tabaaraka wa ta'ala ya musu arziki ya basu ƴaƴan ƙwarai ƴaƴan albarka ƴaƴan alheri kuma kai ma abin da ya kamata ka rinka yi kenan diyarka da ka haifa danka da ka haifa ka roki Allah tabaaraka wa ta'ala ya maka arziki ya zama dan arziki ya zama dan alheri ya zama dana albarka ba dan sharri ba da yawa daga cikin yaya ana yin nadama akan haifar su wallahi akwai dan da zaka yi burin da ma mutuwa ya shefa maka alheri saboda bala'in da zai shuka maka a bayan kasa da kuma sharrin da zai tattalan maka ko ya jefa ka ko ya jefa kansa gabaki daya da ku nemi Allah tabaaraka wa ta'ala ya ba ku ƴaƴan alheri ya ba ku na albarka ba ya ba ku waɗanda suke na sharri ko bala'i ba yana daga cikin godewa Allah tabaaraka wa ta'ala akan ku ku tsayu tsayin daka da abin da Allah ya wajabta muku ya ku iyaye na kulawa da ƴaƴanku alamar mutum mai godiyar Allah ne shine ya zama ya maida hankali akan kulawa da tarbiyyar da ƴaƴan da Allah tabaaraka wa ta'ala ya bashi maza ne ko mata a kwadaitar da su akan bin Allah kuma a tsoratar da su sakaci da wasa da shari'ar Allah a bayyana musu gaskiya su ƴaƴan wannan zamani a kuma yi musu bayanin ƙarya su ƴaƴan wannan zamani iyaye ku sani ku masu kiwo ne duk mutumin da ya aure ko zai yi aure dole zai haihu zai tana ƴaƴa ka sani baka da bambanci da mutumin da aka bashi kiwon tumaki ko awaki idan ya bari suka bata ko suka lalace sai Allah ya tambaye shi da haka ku sani ku masu ru'a ne masu kiwo ne kuma sai Allah ya tambaye ku dangane da abinda ya dora muku kiwo kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi dukan ku masu kiwo ne kuma dukan ku sai an tambaye kowa akan kiwon da Allah ya dora masa faman qama bi husni ri'ayatihi fihim aflaha wa naja wa faza duk wanda ya tsayu da kyautata kulawa da iyalinsa da ƴaƴansa ya rabauta ya kubuta ya kuma tsira in dai ya tsayu akan ƴaƴansa tsayuwa ta shari'a kamar yadda Allah tabaaraka wa ta'ala ya umarce shi wanda ya sakaci wajen kulawa da ƴaƴansa khasira wa halaka wa sayandamu fi dunya qabla al-akhirah malamai suka ce yayi hasara ya kuma halaka kuma da sannu sai yayi nadama a duniya kafin lahira duk wanda Allah ya bashi arziki ne yaya yayi wasa da wannan arziki bai kula ba da abinda Allah tabaaraka wa ta'ala ya bashi to tabbas wallahi sai yayi nadama akan abinda Allah ya bashi din da haka ba wai gadara haihuwa ba ba gadara tara yaya ba a'a ayi gadara tarbiya me aka yi na kulawa da su yazo a cikin umarni da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi mana wajibin farko akan iyaye dangane da ƴaƴansu shine su sanar da su aqida su sanar da su imani su sanar da su shari'a su sanar da su dokar Allah tabaaraka wa ta'ala su sanar da su rukunan musulunci su sanar da su dokokin Allah su sanar da su abin da ya kamata da abin da bai kamata ba duka yana cikin wajibci da Allah tabaaraka wa ta'ala ya dora wa iyaye ko sun yi ko ba su yi ba wannan ya rage nasu kuma Allah inna rabbaka labil mirsad yazo a cikin hadisi sahihi manzo Allah yana cewa muru auladakum bis salati li sab'in واضربوهم عليها لعشر ku umarci ayanku da yin sallah tun suna da shekara bakwai kaji inda tarbiya ta fara danka ka umarce shi da ya rinka yin sallah tun yana da shekara bakwai umarni na doka ka ce yayi sallah idan bai yi ba in ya kai shekara 10 ka bashi kashi saboda bai yi sallah ba ku koya wa ƴaƴanku ya za su yi tsarki wajibi ne akan ku dan ba a yin ibada sai da tsarki ku koya wa ƴaƴanku yanda za su yi sallah ku koya wa ƴaƴanku yanda za su yi azumi ku koya wa ƴaƴanku ladabin gaisuwa da girmama na gaba ku koya wa ƴaƴanku yaya za su Allah ya za su manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama yanzu anan kun ga Allah cewa yi ko annabi cewa yi a umarce su a ba su doka dan Allah yau a cikin iyaye nawa ne suke tsayawa su koya wa ƴaƴansu sallah nawa ne cikin iyaye suke tsayawa su koya wa ƴaƴansu tsarki da alwala kuma nawa ne suke iya biya musu kudin islamiyya ingantacciyar islamiyya da za su yi a koya musu addini dan haka lalacewar tarbiyyar ƴaƴanmu mu ne muka fara shuka su akan tsiya dan haka Allah ya jarabe mu da tsiya kaga yaro dan musulmi ya tashi bai iya alwala ba bai iya sallah ba bai iya tsarki ba babu wani abun da ya sani na addini abun bakin ciki bokon ma babu da yawa yaran mu jarabawar waye ko ne ko ba sa ci ko ƴan bayi ba sa ci duk jarabobin da ake yi galiban yara yau ba sa ci su ba qur'ani ba su ba hadisi ba su ba larabci ba su ba turanci ba bokon babu addinin babu la fil iri wala fil nafiri tangal bacece la do wala ton ba komai babban wanda zaka yi nadama a kansa idan ka kyale ya lalace shine danka wallahi akwai lokacin da zaka zo tsufa ya kama ka yanzu kana ganin kana da samartaka kana ganin baka da damuwa akwai lokacin da tsufa zai zo ya cin maka kai nadama akan sakaci da kuskuren da kai akan ainihin wato ƴaƴanka yau yara da yawa zaka ga ana tafiya sallar juma'a suna karta kuma wallahi musulmi ne akwai yaran da yanzu juma'a ba sa zuwa kana ga ana tafiya anguwa za a tafi juma'a suna cikin anguwa zaka je juma'a ka dawo ka tarar da su kuma wallahi ayan musulmi ne ubansa yana nan uwarsa tana nan ban yi ma magana akan sauran abubuwa marasa kyau na rashin girman ganin girman na gaba rashin gaida na gaba rashin mutunta na gaba ba yanzu a gidanka zaka zo ka haifi yaya amma wallahi ba san kaninka ba ba san yayanka ba ba san kanwar mahaifiyarka ba in ba sa'a aka ci ba sai an wayi gari a wannan zamanin danka bai san uwar da ta haife ka ba saboda me ka fito bariki kana neman abinci uwarka tana kauye da haka yayanka kullun suna makaranta ta boko kana bakin cikin ka dauki yayanka kai su kauye saboda su ba ƴan kauye bane da haka zai iya yiwuwa ka wayi gari danka bai san uwar da ta haife ka ba da za ta zo gaisuwa da za ta zo ziyara ta ga jikokinta wallahi ba san cewa wannan uwar ubansu bane ko danka bai san kawunka ko babbanka ba da yawa haka muke rayuwa wata irin rayuwa ta banza rayuwa mara amfani ga yaro kana zaune da shi gaisuwa ya bude baki ya ce wane ina kwana na gaba da ubansa ko abokin babansa ko kanin babansa ko kanwar mahaifiyarsa ko kanwar innarsa ko gogonsa ko wadinsa wallahi bai iya bude baki ya ce ina kwana ba bai iya ba to barin takeice muku zance saboda lalacewar tarbiya da sakacin iyaye yau mukan kwana da ƴaƴanmu a gida ina kwana yaranka bai zai ce ma ba ya bude baki ku kwana da shi gida daya ya je da safe ya gaishe ka a'a babu akwai wani yaro ubansa bai da lafiya yana kwance a asibiti yayi wata da watanni a daga a juya a murgina kashi kwance fuzari kwance kullun yana kan jini da ruwa amma yaron nan ina tabbatar maka baya fashin fita ball duk yamman duniya idan yamma tayi yana filin ball yana buga kwallo ubansa yana kwance a gadan asibiti ko ya rayu ko bai zai rayu ba mutane makota suna zuwa su gaida ubansu amma shi yaron ba shine gabansa ba da yawa yana faruwa akwai wanda ubansa ya mutu bayan an dawo daga makabarta a ranar fa a wajen zaman taziya aka ga ya bude wayarsa yana kallon YouTube yana kallon hotuna na kina da rawa yana ta dariya ranar da ubansa aka binne shi abokinsa ya masa magana yace kai ya akai kai haka ya fuske wayar yace gafara da Allah kai ma in ubanka ya mutu haka za ka yi akwai yaran da aka binne ubansu kafin a kwana suka fara doke doke da fada akan raba dukiyar da ubansu ya mutu ya bar musu yanzu kana faduwa kana mutuwa irgawa ake shagon ka nawa motocin ka nawa gonakin ka nawa kasuwannin ka nawa ina account dinka akwai mutumin da yana mutuwa matansa suka sace ATM dinsa da check check dinsa ƴaƴan sun je su yi farmaki su kwace su debo ATM dinsa su dauke check dinsa yanzu barin ga muku mutum yana mutuwa saboda lalacewar tarbiya abinda ake fara kaiwa farmaki check check da ATM ATM dinka shi ake fara debewa su tarbiya mun gina ayyanmu akan san duniya bamu nuna musu tausayinmu da jin kayinmu ba da haka basu damu da mu ba kai ma haka kake baka damu da ubanka ba akwai dan da aka binne ubansa duka duka bai wuce wata biyu wata uku ba wallahi ya manta ina kabarin uban yake da aka je makabarta bai ma san ina aka binne uban shi ba haka yake abin yanzu in kana raye ne ake yi da kai ko ka yadda ko kar ka yadda ko ka amince ko kar ka amince in ka mutu ka riga ka mutu kai ka jiyo wa kanka in ka kuskura ka mutu kana bautan dan wannan zamani baka bauta wa Allah ba kana tara wa dan wannan zamanin baka cika more ba na rantsa da Allah zaka zo ka fadi ka mutu faduwar guzuma su wawashe ka su kwashe ka a rabe gadanka su tafi suna harkokin su ba abin da ya dame su wannan shine abin da yake faruwa saboda mutane sun nisan tarbiya sun nisanci Allah sun guji gaskiya kuma sun rungume ƙarya a cikin al'amuransu da haka rashin ladabi da ke gudana a cikin gidajenmu ya isa yanzu za ga yaro karami dan karamin kaninka na hudu na biyar sai ya dora maka shar'a a gida sai ya zage ka a gaban ubanka saboda ubanka bai nuna darajarka da fifikonka da matsayinka a wajen kannanka ba sau da yawa karamin kaninka wanda bai kai ba akwai mutum nawa a tsakaninku baka yi saka bashi doka ya bi ba ko kai mai umarni ya bi ba sa yi ba abin da za mu ce akan wannan hali sai dai mu ce musulmi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un annabi ya koya wa mutane tarbiya wasu mutane suka zo gurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya tambaye su wani abu za su yi magana a cikinsu akwai yaro yaron sai ya daga hannu zai fara magana sai annabi ya ce kai kabbir kabbir rufe bakinka bari babba ya fara magana yanzu mu a cikin mu wane ne yau idan an shigo masallaci za a fita yace bari ya bawa tsoho da cijo mai furfura dama ya fara wucewa daga kofar masallaci kafin ya wuce saboda ban koya kanmu ba da haka wannan rashin tarbiya tana da tasiri wajen lalata gidajenmu tun yaranmu suna ƙanana wannan a matsayin shimfiɗa ne nake gaya mu ku dasa san Allah da san manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin zukatan ƴaƴanku wal in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim qul ati'u Allah war rasul fa in tawallaw fa inna Allah la yuhibbul kafirin a cikin surat Ali Imran gaya musu in har kuna san Allah to ku bi ainihin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Allah zai so ku sannan ya gafarta muku malamai suka ce idan kana son Allah ya soka to ka bi annabi Muhammad ka ji malam ba wai ka bi Allah ba fa a ka bi annabi Muhammad idan ka bi annabi Muhammad ai dole ka bi Allah bin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana sababa maka Allah ya gafarta maka zunubinka Allah ya yafe maka kurakuranka Allah kuma ya daukaka ka biyayyan sunna riko da sunna din nan da kake ji ana cewa ahlus sunna fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum bin sunna yana sa Allah ya soka bin sunna yana sa Allah ya yafe maka zunubinka ku koya wa ƴaƴanku su annabi su kaunaci manzon Allah idan ba ku koya musu ba a koya musu san ƴan wasan kwaikwayo ai ƴaƴanku sun fi sani ƴaƴan ƴan drama sun fi sanin ƴan wasan kwaikwayo akan su san annabi da sunayensa da matan shi da sahabbansa wani malamin islamiya yazo yana fada wa abokinsa ransa ya baci yace ajinsa yara yayi shekara nawa yana koya musu yace da Allah yana so a irgo masa asharatul mubashirin bil janna sahabbai guda 10 din nan da Allah ya musu albishir da gidan aljanna duk ajin aka rasa yaron da zai kawo da wani ya daga gano sai ce Abubakar wani sai ce Musa wani sai ya kara yace Suleiman ba san sunan sabon ba ka san me yasa wagogi kuke kunna musu da kada kada da wasan kwaikwayo da drama kadan ne yau daga cikin musulmi wanda zaka ga a gidansa babu kan gidan satellite din da yana kallon wadannan abuwa kadan ne yau a cikin mu wanda a gidansa bai da ainihin na'urar bidiyo da yake kunna fimafimai da kada kada da raye-raye a gidansa yayansa suna kallo ya za a yi shahada ce sunan Abubakar da Umar da Usman da Aliyu alhali ka hada su da wasu wadanda ba su ba ya buga ya buga yaran nan ba wanda ya kawo sunan daya biyu uku yace ya bada sati in ba a kawo masa ba wallahi za a ci uban duka haka aka je aka dawo satin ya dawo ko yaro dai ba wanda ya kawo sai abokinsa sai yace masa kai in kana so ka gane waɗannan mutane kake rayuwa da su ka ce da su su irgo maka sunan ƴan drama guda 25 sunan ƴan drama sunan ƴan wasan kwaikwayo sunan ƴan film guda 25 ba sai ka ba su assignment ba a cikin ajin za su amsa maka amsa maza maza ka ba su makin su ka wuce wurin hakan kuma yayi yace to a bashi sunan ƴan film ai duk ajin sai aka daga hannu daga nan ya gane cewa wato a garin kallon ruwa kwado ya masa kafa an shafce kafafuwansa wallahi bai sani ba wannan tasa za ku ga ana ta wahalar tarbiya tarbiya amma wallahi malam ana samun matsala ka bawa yaro hadda kai kaka sake wuce kai ba kauye ne kai ha abinda an sa duk duniya kowa yana kallo ba gida je kawai yana ta tsallakewa wannan ya kamata discipline ya masa discipline wannan kowa yana kallo duk duniya kowa yana kallon mu anan ko so kuke a ce mutanen numan gasu gasu nan ne to a bani ruwa na sha ko ni sallama da wa'azin nan yanzu wannan idan ya nuna ma wani abu yana nuna mana me muka fi mai da hankali akan tarbiyyar ƴaƴanmu shine kada kada da raye-raye wannan ta sa daidai da jarrabawa da ake ta waye da neko yaran mu ba su fiye ci ba kun san me ya halakar da su an koya musu kallo tun suna yara ko dai kallon talabishin ko kallon film ko kallon waya wannan yana ci musu lokaci ba sa iya cin jarrabawa duk wanda ya raya gidansa da kade-kade na ran zai da Allah sai yayi da na sani duk wanda ya raya gidansa ya bar mata suka yi abin da suka ga dama dan galiban ra'ayin matan ku kuke bi su juya ko yanda suka ga dama ina tabbatar maka wallahi wannan sai ya affecting tarbiyyar ƴaƴanka duk wanda baya kunna Qur'ani a gidansa ranar da yazo mutuwa sai yayi da na sani me yasa bai sa Qur'ani ya raya masa ƴaƴan shi ba ku bayyana musu halin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bayyinu lahum akhlaqan nabi wa akhlaqas sahaba ku gaya wa ƴaƴanku ta halin annabi sirar manzon Allah tarihin manzon Allah wajibi ne uba ya kai ɗansa makaranta a koya musu addini a dora shi akan akida. Idan yaronka yana jin tarihin annabi to zaka yana kokari ya koyi da annabi wai ku ahlus sunna wai meye a ma'anar ahlus sunna din kawai suna kawai ai ta fada da baki aiki aiki shine sunna ku koya wa yayanku tarihin annabi da sirar annabi shine sunna din ba ku koya musu tarihin su ba amma ana koya musu tarihin wasu mawaka ai da kunne na naji a wani gidan radio wani shahararren mawaki ne a kasar nan wallahi sai da aka debi watanni ana hiran tarihin sa kuma jira ake yi a fara wannan tarihin da kunne na naji a ɗaya daga cikin gidajen radio a kasar nan ana tarihin wani dan film amma da wahala kaji suna tarihin Abubakar ko tarihin Umar ko Usman an gama da mu tafiya ta yi nisa ƴaƴanmu a makaranta ba su samu tarbiya ba a kasuwa ba su samu tarbiya ba a anguwa ba su samu tarbiya ba suna yawo da ƴan shaye-shaye ƴan ɗauke-ɗauke ɓarayin takalma a masallaci ɓarayin waya ƴan sane masu bin mata masu tsotse-tsotse masu leƙe-leƙe masu kaza masu kaza haka za ka zo ka ƙare rayuwarka ka haifi ɗa a cikin irin environment ɗin yaron ya tashi ya fi ƙarfinka me yasa saboda mun yi sakaci ba ma ɗora ƴaƴanmu akan tarbiyya ta ƙwarai irin yadda magabata suka koya mana alqur'ani ya gaya mana halin annabi hali ne abun koyi wa innaka la'ala khuluqin azim lalle kai kana kan babban hali tada na ƙwarai ku koya wa ƴaƴanku gaskiya fil qawli wal amali a cikin magana a cikin aiki me ya koya wa yaro gaskiya duk abin da ɗanka zai kai kokari ka dora shi akan gaskiya ka gaya masa bana son ƙarya idan ka gaya min gaskiya zan maka kaza idan na kama ka kana min ƙarya zan ci mutuncin ka ba abin da na tsana irin kai min ƙarya sannan kuma kai kar kai wa ɗanka ƙarya kuma kada ka koya wa ɗanka ƙarya ko a cikin mu'amalolinka ko a cikin ainihin tasarrufinka tare da shi wani an zo neman sa shi da kansa sai ya ce wa ɗansa kai kaje ka ce musu bana nan kai kaje ka ce musu bana nan wannan me a sai dan yaje ya ce wai ya ce a ce baya nan yace kashi babanka ƙarya yake sai yace tsakani da Allah yana nan ko baya nan yace wallahi yana nan ce ayin ce baka yanzu wannan akwai wani ban mamaki dan ka aike shi sai maka magi ya rike kudin canjin ya maka ƙarya kai ka koya masa ko yayi laifi a makaranta sai ka lakkana masa ƙaryar da zai yi wa malaminsa uba da kanshi uwa da kanta yau take koya wa ɗanta ƙaryar da zai yi idan ya je makaranta yaro koya masa abu kamar rubutu ne akan dutse kan nakshi fil hajari da haka ku yi ƙoƙari ku karanta da yayanku gaskiya a cikin zance a cikin kuma ayyuka idan za ku yi wa ƴaƴanku magana ku daina musu ƙarya idan kun musu alƙawari ku daina sabawa wani ya ce wa ɗansa zan sai maka jirgin sama yanzu kai Alhaji ya kamata ka gaya wa ɗanka wannan ƙaryar kai babur ɗin kirki ma fa baka da shi mota tawa baka da ita ya za ka ce wa ɗanka za ka sai mai jirgi yace ɗan yace jirgi baba yace jirgi zan sai ma jirgi in dai ka ci na ɗaya a makaranta zan sai maka jirgi yaron ya zo ci na ɗaya ya zo ce to baba ya magana jirgi na ba fa jirgin yara ba fa jirgin gaskiya yaron nan tun bai da wayo har a hankali ya gane ubansa magareci ne kai wallahi ina shaida muku saboda lalacewar tarbiyyar mu a gidaje akwai yaron da ya zo yake gaya abokinsa ya ce kai babanmu mugun magareci ne wallahi abokanansa yake gaya masa saboda ko ya ga kawai shi kullum uban baya gaya mai gaskiya ya sa na yi wa mamanmu ƙarya ni ma ya min ƙarya akwai wanda yake cewa zan sai maka mota ka ce wa yaro wai in ya ci jarabawa ko in ya haddace suratu kaza za ka sai mai mota to sai ya zo ya haddace ƙur'ani ma izu 60 gaba ɗaya ya haddace ko keke baka iya saya mai ba kuma ka mai ƙarya ka ce za ka sai masa mota ka gaya masa gaskiya gwanda ka ce in ka yi kaza zan sai maka alawa ka faɗi abin da za ka iya sai masa ka faɗi abin da za ka iya yi masa irin waɗannan kurakurai tawafih ne, kananan abubuwa ne, muna wasa da su amma kuma manya ne. Kana gina danka akan wata tarbiya ne da zai ainihin wato gane cewa kai ba mai gaskiya bane. Allah ya gyara man halinmu. Ku koya wa ƴaƴanku wato a mutunci, ku tsoratar da su rashin mutunci. Mana danka ya zama mai mutunci, mai murwa, ka koya mai sutura mai kyau in zai fita, ya sa kayan arziki ba yana tafiya tsirara ba. Idan ƴarka ce ka koya mata mutunci, ta rinka saka kaya na arziki, kayan ƙwarai, ba wai a koya wa ƴa tsiraici ba. A gabanka yarinyarka budurwa za ta fito ta matsa kirjinta ga mamanta fili, kuma ta wuce ka ce a ƴan mata za a fita ne sai an dawo, wannan uba ne fa yake ga ƴarsa. A gabanki ƴarki za ta sanya matsatsan kaya, matsatsan skirt, matsatsan zani, ana ganin kayan jikinta fitina, ba za ki mata magana ba. Wannan kashe tarbiya ne a gida. Ɗanka ka koya mai sa sutura ta kamala, in ka zo ɗinki yi masa dogayen riguna, sai masa hula, sai masa agogo, sai mai takalmi. In za a je masallacin Juma'a, ka sa ya sutura mai kyau, ya sa doguwar riga ta mutunci, ya saka babbar riga, ko kayan da ya dace da Hausawa ko Fulani, irin yadda tarbiyarka ta tashi. Amma ka bar ɗanka yana shiga irin ta arna, ka bar ɗanka yana shiga irin ta kafirai, kuma ka ce wai kana so wai ya gaje ka, wai ya zo ya aikata aikin alkhairi. Daidai da sutura, daidai da sutura, ba ma iya mai da hankali akan koya wa ƴaƴanmu wani irin sutura ya kamata su ringa sawa. Haka kuma malamai suna gaya mana wannan duk abu ɗaya ne, kun ajiye ɗaya ko kun haɗa duka, daban-daban ne. Tayyib, ina wannan nan, ina wannan abun makala, to a zo a makala wannan ta nan haka. Ku koya musu kyakkyawan mu'amala, shikenan. A koya musu kyakkyawan mu'amala da mutunta mutane, ku hana su zalunci da wuce gona da iri. Daga cikin ƴaƴanka tun suna yara za ka iya gane waye azzalimi, waye mai cuta. Za ka ga yana cutan ƙannansa, za ka ga yana zaluntan abokanansa tun yana yaro, ka hana shi. Idan ɗanka marowaci ne, tun yana yaro za ka gane marowaci ne. In ya samo abu, kawai burinsa shi kadai. Duk uban da ya gane ɗansa irin ɗabi'arsa, irin tarbiyarsa, idan ya samu shi kadai, to ka sani cewa ko mutuwa kai, wannan ɗan ba zai taimake ƴan uwansa ba. Wannan shine abin da yake faruwa. Kaga yaro ya kawo alawa, ko wani ya bashi wani abu, sai ya koye, ba zai ba wa kowa ba. Kuma ka kyale shi, ka zuba mai ido, wannan yana nuna idan ya girma ya samu wani abun arziki, ba zai taimaki ƙannansa ba, ba zai agaza musu ba. Shine abin da yake nunawa. Da haka tun wuri yi kokari, idan ya samu karbi, ka kyakkyata abin da ya kamo, ka rarraba, ko ka lazumta masa, ka ce ya rinka taimakon ƙaninsa, ko ka rinka cewa ya rinka taimakon mahaifiyarsa. Yanzu bari in gaya muku tarbiya da take faruwa. Duka yau ina magana ne akan lalacewar tarbiya. Muna girban abin da muka shuka ne a gidajenmu, shi muke girba. Ɗan uwana musulmi, ku sani cewa yau galiban in kun ga iyaye suna mutuwa ne da wahala akan ƴaƴansu. Ka tara kuɗi ka biya kuɗin makarantar yaya, ka tara kuɗi ka aurar da ƴarka, ka tara kuɗi ɗanka balagagge kai za ka yi masa aure. Har yanzu ƴaƴanmu na Hausa Fulani, mutum bai san cewa in ya girma ya balaga ya nemi na kansa ba, a ubansa yake maƙalewa, kai za ka masa aure. Wani ɗan ma gidan da zai zauna kai za ka ba shi. Haka ne ko ba ka bane? Amma abun mamaki, yana fara aiki, yana samun digiri, yana fara aiki. Ka san wa zai fara kulawa da ita? Matarsa. Baya tunanin ka kai, matarsa zai duba. Da ya fara ɗaukan aiki, da ya fara zuwa Abuja, da ya fara ganin gari, gidansa zai fara gyarawa, ya gyara iyalinsa, watakila ma sai yafi mai da hankali akan yan uwan matarsa akan yan uwansa kaifa ba ta kai ake yi ba kai ka biya kudin degree din kai ka biya kudin masters din kai kai masa aure kai kai masa kaza kai kai masa kaza amma wallahi yaron wannan zamani yana fara samu gina kansa zai ba wai ya kai ka makka ko ya kai ka umra ko ya gina maka dakin da zaka zauna ko abincin da zaka ci ba da yawa iyaye ciwon hawan jini da ciwon suga yake kashe su saboda ba su da kudin maganin da za su rinka sha kana gani zaka fadi ka mutu danka bai zai iya biya maka kudin maganin da zaka rinka karba duk sati a asibiti ba haka ne ko ba haka bane idan ka ga ina buge-buge zan kai dana makaranta ne in biya mai kudin makaranta a gida in biya masa secondary in biya wa yata kudin makaranta mai tsada idan ta ci waye da ni ko in tura ta jami'a in ci gaba da daukar nauyinta uba zai iya kashe wa yarsa miliyan kaza tana gamawa jami'a wani yazo ya aure ta yana aure ta da ta fara aiki mijin da ya aure ta shi zai fara cinye kudin kaifa an barka ta sha wani bawan Allah ya kashe wa yarsa kudi miliyoyin kudi tayi karatun medicine tayi karatun likita sai yazo yana rabe-rabe yana gaya mu malam wallahi ina da damuwa nace me damuwarka yace yanzu yarinyar nan kudin da na kashe mata Allah ya barau kansa ne amma yanzu gashi za ta zo ta yi aure kuma ga kannanta kuma ni gaskiya ina cikin walhalu bukatu sun yi mun yawa nace ai doka zaka kafa mata kace in kika samu aiki kin yi aure kin samu aiki akwai ayyanki guda uku kannanki kai guda uku gaba ɗaya kudin makarantar su yana wuyanki saboda idan ba kai mata haka ba na rantsa da Allah mijinta ne zai rinka cinye kudin albashi galibin matan wannan zamani in ba sa aka yi ba in mace tana daukar naira 100 insha Allah ta'ala da mijinta za a cinye 70 wallahi da kyar ta iya ware 5,000 a wata ta aika uwarta kuma dan Allah na baku asamin mutanen numan ka nemi duk yarinyar da tayi karatun boko ta gama ta fara daukar albashi tana gidan mijinta tana iya ware wa uwarta 5,000 duk wata a cikin 100 da take dauka yana iya ware wa ubansa 10,000 duk alƙawari duk wata dan da ubansa ya dauki nauyin karatun sa ya gama karatu ya fara aiki shin yana iya wa albashin sa ya cire wannan kudin duk watan duniya ya rinka daukar nauyin ubansa ya rinka bashi 10,000 a cikin 200 da yake dauka wallahi ba sa iya yi mallan dinkin sallah fa yanzu yara da yar suke iya wa iyayansu ubanka ya shekara wajen 30 yana maka dinkin sallah da ka nace masa kaga abin da zaka yi kai wa mijin bayani kace ya na baka maganar kudin da take samu kuma zamu sarrafa shi warai da gaske to ai mijin ba shi ya biya kudin makarantar ta ba kai ya ka bashi mai hidima ko ba ka bane ba laifi ta taimaka masa ba laifi ta agaza masa amma nace uban kafin ta fara tara yaya ta dawo kan yayanta ka tabbatar ka tatse ta ka cire banka akan ta in ba haka ba tana fara yaya gaba ɗaya albashinta akan yayanta zai kare da mijinta wannan shine abin da iyaye yau suke wa yaya gwanda-gwanda ma ɗan namiji in ka kashe mai kuɗi watakila ka dan ci moriyarsa amma ya mace kam lakum dinukum wali dini tana gama aure da tayi aure zancen ka ya kare wallahi mutum zai kashe miliyan 50 miliyan 100 akan yarsa mace da ya aurar da ita mijin da ya aure ta sai ya fi shi cin albashin kun ga duk wahalar da iyaye suke wa yaya yau ko idan Allah ya jarrabe ka tsufa ya kama ka in ma ya bulganna inda kal kibara ahaduhuma aw kilahuma din nan da Allah yake fada Qur'ani kaga cewa ya fala ta kullahuma uffin wa la tanharhuma ko to yau idan tsufa ya kama ka tare da ƴaƴanka masu manya-manyan aiki da manya-manyan shaguna da manya-manyan ofisoshi da bankuna ciwo zai kama ka kai ritaya baka zuwa aiki baka iya zuwa gona baka iya kaza baka iya kaza wallahi ƴaƴanka guda 5, 6, 7, 9, 10 ba lalle su iya daukar nauyin ka ba akwai mutumin da ya tara ƴaƴa sun fi 10 ƴaƴansa sun fi 10 tsufa ya kama shi ciwon suga ciwon kafa ciwon hawan jini daidai da maganin da ake rubuta masa duk wata a asibiti ya sha sai dai gaga da tsohon nan amma kar ka manta ɗaya daga cikin yayansa manajan banki ne a Lagos ɗaya daga cikin yayansa shugaban wani kamfani ne a Abeokuta, ɗaya daga cikin yayansa babban dan kasuwa ne a Kano, ɗaya daga cikin yayansa babban ma'aikacin gwamnati ne a Abuja, ɗaya daga cikin yayansa mata ta auri wani deputy gwamna, wata daga cikin matan ta auri sanata, wata daga cikin matan ta auri kaza. Ina tabbatar muku da cijin nan da ya zo, gashi tsufa ya kama shi gajiya, gashi nan mutuwa tana ta kwankwasa shi tana masa sallama. Maganin da zai sha na rinde da Allah ya gagare shi, kai gidan da zai kwanta ya huta babu. Kamar yadda kuke rike da mafici kuke ta fama yanzu, shi ma haka yake kwana a gidansa da mafici. Amma ɗaya daga cikin ƴaƴansa yana kwana a cikin air condition. Haka rayuwar take, ka gina ƴaƴanka su samu, in sun girma su kwana a air condition, kai kuma tsufa ya kama ka sauro ya kashe ka. Ku takabbara da ku nake kuma wallahi. Shine abin da yake faruwa. Ko kun san cewa yanzu idan mutum bai yi da gaske ba, matarsa sai ta fi cin moriyar dukiyarsa sama da ubansa? Ko yau din nan an yi min fatawa, akwai wanda uwarsa ta ce da shi, ka zaɓe ni ko ka zaɓi matarka da take min rashin mutunci. Ya ce wallahi na zaɓi matata. Uwarsa da ta haife shi ya gaya mata haka. Yanzu dan wannan zamani shine zaka kare rayuwarka akan sa, bai bi Allah ba. Ka kare masa hidima, ka karar da ƙarfinka. Kai baka gina aji ba, kai baka gina masallaci ba, kai baka yi wa Allah aiki ba. Ka kare rayuwarka, tsufa ya zo ya kama ka ya tare a gindin matarsa da yayansa, ba yayinka. Akwai mutumin da duk lokacin da zai je haji da umra da matarsa yake tafiya, amma uwarsa bata taba zuwa umra ba. Babu su ko akwai su? Akwai wanda duk inda zai je duniya yawo yana ɗaukan matarsa da fasfon ɗinta ya cika da bizojin Ingila, Amerika, Dubai, China, kaza 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 kaza, da sun zo dawowa kuma sai sun dawo sun yi umra. Amma babansa rabansa da ya je aikin hajji shekara 27 da suka wuce, ya yadda ta ɗaukan matarsa yana kaita. Amma wallahi ba zai kai uban ba. Kuma ba mamaki kai da nake ma magana ko kai ne uban. Kun san me yake faruwa? Ku gyara tarbiyyar ƴaƴanku, ku koya wa ƴaƴanku tausayin kanku, ku nuna wa ƴaƴanku ku ne number one a wajensu, ku karantar da su addini da shari'a. In ba haka ba, Allah ya sauwaye. Akwai matar da ta zo ta same ni take ce min, malam na ji wa'azinka. Ɗanta wani babban attajiri ne, ina faɗan sunansa yanzu kun san shi. Amma wallahi yadda nake fatan in ga Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama, haka matan nan ta zo ta same ni, ga ta yanzu ina ganin ta a fuskata. Ta ce malam ka san Alhaji wane? Na ce na san shi. To dana ne? Ta ce wallahi malam sai ya share watanni bai zo ya gaishe ni ba. Ta ce malam ta kai ce ma ni nake kiransa a waya nake gaishe shi, kuma bukata za ta zo mun ta kuɗi in ya rinka fada, ya rinka fada, ya rinka fada. Na ce yanzu wane? Ta ce wallahi malam. Ta ce ‘yan uwan matarsa su suke cin kuɗinsa ba ni ba. Ni kuma ‘yan uwa da dangi sun cika min gida, suna ganin ɗana mai attajiri ne, amma ban isa in ce ya bani dubu 50 ba. Sai rinka zage-zage. Hajiya ku kun san wahalar da ake yi? Hajiya kun san ya ake samun kuɗin nan? Hajiya wannan lamari da ake ciki, wallahi shi ba ya zama. Hajiya ‘yan uwa sai su zo su cika miki gida, sai kowa ya zo ya ci a bashi, duk mai larura ya zo ya zauna miki a gida. Hajiya karewa zan yi a kansu ne? In ban da banzan bazara ne kai karan kaɗa miya baya, ka ce Allah ya baka abin da za ka ba wa hajiya ta biya wa ‘yan uwanta bukata, me amfanin arzikin? Me amfanin arzikin da bai taimaki uwarsa ba? Me amfanin kuɗin da baka ci ka kashe ka more ka taimaki ubanka ba? Me amfanin kuɗin da ka tara baka ta kai ubanka hajji da umra ba? Me amfanin kuɗin da ka tara baka kai ubanka babban asibiti aka duba lafiyarsa ba? Akwai wanda ya tara multimillionaire ne na kuɗi, yana ji yana gani uwarsa ta mutu a ƙauye, ko asibiti bai iya kai ta ba. Irin waɗannan misalai in ne ta ba ku su, daga nan sai mu kai har asubahi, daga nan za ku gane cewa lallai tarbiyyarmu akwai gyara. Ta sa mun manta iyayenmu, ta sa mun wulakanta iyayenmu, ta sa mun tozarta iyayenmu. Da Allah ya ce mana wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyya wa bil walidayni ihsana imma yablughanna 'indaka al-kibra ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa lā tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا الله شي يسن أبن دكي تكين زكاة تنكو إن قرينيكو الله ياسن إن بنزاني ماكو زوج يركوا الله ياريكا ياسن كويكو غريكو دم سالحان باي داك ياكو يموانا كوكويا ويأيانكو كاميوا ku koya wa ƴaƴanku mutunci, ku koya wa ƴaƴanku rashin shaye-shaye, yaɗa barna da shan taba, shan wiwi, sata, zina, luwaɗi. Waɗannan laifuffuka ne da ya kamata yaro tun yana ƙarami a ƙazantar masa da su. Yau kuma abin da yake faruwa idan ka ji ana satar takalmi a masallaci, ƴaƴanmu ne ƴaƴan musulmi, idan ka ji ana satar waya an sa ta caji a masallaci, ƴaƴanmu ne ƴaƴan musulmi, in ka ji an bame wani masallaci an saci an fulfaya, ƴaƴanmu ne ƴaƴan musulmi, idan ka ga an bude mota a masallaci an yi satar rediyo, ƴaƴanmu ne ƴaƴan musulmi. Yau has caje mutum ake yi yana sujada a sahu, duk lokacin da aka yi sujada ka ji wani yana yawan tura ka haka, yana tura ka yana tasbihi, to wallahi ka kula ba mamaki dan sane ne matsiyaci sai tsame ka zai gaba daya. An shayi ba daya ba biyu ba, wani yace an sace mai 20,000 dinsa da aka yi sujada, ashe wani yana kusa da shi sai ya ji ana yawan taba shi, sai ya ji ana subhanallah subhanallah walhamdulillah ana motsa shi haka, ashe matsiyacinka hannunsa ya saka kaga yana tasbihi kana ji, sai hankalinka ya dauki hankali akan tasbihi, ashe hannunsa yana gefe haka ye mangare kai subhanallah yana jawo su, yana mangare kai na subhanallah yana jawo su, haka har ya yashi ka yazo ya barka da hasbunallah wa ni'mal wakil wa la hawla wa la quwwata illa billahi bayan kai sallama. Yanzu haka zamu ita rayuwa, idan ka ga shiga shago an yi sata, ko yaro a kasuwa ya yaudari mai gidansa dan musulmi ne, wannan tarbiyyar ita ce tarbiyyar da musulmi ya koya, addini ya koya muku ya musulmi. Galiban in ka ji ana shan wiwi tsut ana zogata da kalega, wallahi zaka tarar Musa ne da Garba da Shehu da Usmanu da Sulaiman, su ne majority mu ne. Wiwi za a kama dan sane 5-6-7 a makaranta a makasuwa, wallahi idan ka duba sai ga musulmi ne musallam. Shayi shayi, shan kwaya, shan wiwi, shan taba mai bugarwa, ko shan taba ita kanta, duk aram ne. Waɗanda suka fi kowa ciniki wa 'yan taba da 'yan wiwi musulmi ne, yaranmu ne matasa musulmi. Idan ka je gidan kurkuku, majority yaran da suke daure a gidan kaso a gidan kurkuku, yaranmu ne musulmi. Anya bai nuna mun samu matsalar tarbiyya ba kuwa. Na je wani gidan kurkuku a kasan nan, wa'azi da Ramadan, muka shirya musu goma ta arziki muka kai musu da kayan sawa da magi da omo da sabulu da lemo da ayaba, muna jiran in an yi bude baki wai sibu da baki da shi. Daman shugaban gidan kurkukun kafin mu shiga, shi ba musulmi ba ne, ya ja mana kunne ya ce, malam I hope you should kindly preach to your people to be fasting please. Many of our inmates are Muslims, we have only few Christians, please I urge you malam, please ask your people to be fasting, majority of your youth are Muslim here but they are not fasting. Cewa yake, malam na hada ka da Allah na roke ka, mafi rinjaya waɗanda suke zaune a kurkukun nan musulmi ne yara matasa don Allah cikin wa'azin da zaka yi kai musu wa'azi muhimmancin yin azumin watan Ramadana kage yanzu muna a Ramadan ne muna wajen goman karshe ne a lokacin nace to zan sa a ciki kafin na fara wa'azin muka dan raba musu kayan da zamu raba a ciki akwai lemo da ayaba mallan ina fara wa'azin ina karatu kafin na tashi duk sai shanye lemon nan da ayaban gaba daya ina mallan Usman Murshid ina mallan Usman ai shaida ne kai ko baran faɗi sunan garin ba dan abun kunya ne a gaban mu da azumin Allah muna wa'azi suna Allahu Akbar sai mutum ya kabbara sai ya bare ayaba sai ya cinye ta da azumin Ramadan a gabana wani yake bare lemon sai yana hambada yana sha kuma wai yau ga mallan ya zo musu wani mu wai har mun kawo musu wani magi da wani lemo da ayaba da wani wane ne an sha ruwa ku sha su ashe tuntunin ma sun sha ruwan su gaba daya shugaban gidan kurkukun ba musulmi bane yace mallan you see what people you see wallahi mallan majoratin su yara ne matasa musulmi amma azumi ma ba sa yi kuma yau ku tambaya duk wanda ya ga dama yaje duk gidajen kurkuku da kuka sani na kasar nan majoratin su yaran mu da suke cikin gidajen kurkuku wasu wallahi ba sa azumi akwai kadan masu yi amma da yawa ba sa yi to ina malamai masu wa'azi sau nawa kuke shiga gidan kurkuku kuna wa'azi a shekara ina shugaban kungiya ina shugaban majalisar malamai waɗannan malamai aka ware aka kasa aka ba su ajanda aka ba su tsari su rinka shiga gidan kurkuku suna koyar da waɗannan yara da aka daure su ƴaƴan musulmi mantawa muke da su gaskiya yawanci wa'azin mu yafi ƙarfi a waje da unguwanni amma gidajen kurkuku an haramta musu samun wa'azi da karatu akai-akai akwai gidan kurkukun da naje suka ce dan Allah malam kamar na arziki ka turo mana malamin da zai koya mana karatun Qur'ani duk cikin mu nan ba wanda ya iya karatun Qur'ani a yayin da muna cika masallatan mu a yayin da mun mallaki kaza mun mallaki kaza amma ƴaƴan kurkukun mu da suke daure wallahi akwai wanda ba su iya karanta Qur'ani ba yini suke kuma a zaune ba sa komai tunda ban musu tarbiya mai kyau ba ba su yi ilimi ba har suka yi sata aka kai su gidan kurkuku ko suka yi zina aka kai su gidan kurkuku ko suka yi zamba aminci aka kai su gidan kurkuku to bara mu bi su gidan kurkuku ba kuma mu musu da'awa mu karantar da su mutum nawa ne suke hada kuɗi da Ramadana su sayi buhun lemo ko ayaba ko su sa a dama kunu ko koko a je a kai gidan kurkuku a rabawa ƴan kurkuku mutum nawa ne suke ƙungiya guda nawa ce take waye ma yake tunawa da su wani masallacin juma'a ne limamin yake wazi yace a tara taimako yau zamu kai taimako wa ƴan kurkuku ba ku san annabi Yusuf ma yayi gidan kurkuku ba ko an gaya muku duk wanda yake dan kurkuku mutumin banza ne ni da nake muku wazin nan bai gagara ba wataran in shiga kurkuku kurkuku gidan kowa ne tsautsayi yana iya kai ka rashin fahimta yana iya kai ka zalunci yakan sa wanda ya fi ka ƙarfi ya ɗauke ka ya kai ka ko da kai mutumin kirki ne Ibnu Taymiya ba an kai shi gidan kurkuku ba nawa ne suka je gidan kurkuku amma da awaye a gidan kurkuku to idan muna so rayuwarmu ta yi daɗi ta gyaru dole sai mun rinka kula da irin waɗannan abubuwa ban yi ma magana abin da ya shafi zina da luwani ba yau samarinmu matasa sun yanki tikiti na zina sai wanda Allah ya kubutar zina ƴan mata zina samari zina yau zina ba a mai ta komai ba wani hira yake da abokinsa ya daki girjinsa ya ce ƙaramin ɗan iska ya ce dan abu kazanka mata nawa ka lalata ya ce shi a lissafinsa yanzu zai iya buga masa lissafin ya lalata ƴa mace guda 150 ya ce wannan kaɗan ne duk ya yi zina da su ya lalata su ƴaƴan wani ne kuma duk ƴaƴan musulmi ne ƴan matan nan da kake gani yau ka bi hankali kai bincike kai taka tsantsan da kai nake wannan yar budurwar taka da ka makale mata ka bi sannu yanzu a waya mutum zai kira yarinya a waya tana gidan uwarta a ɗakin uwarta ke kina ina dalla ki fito wannan san ganin ki wallahi minti 15 in baki zo ba
dan Allah kai hakuri ina tafe ina zuwa dan Allah
hakuri za ta bashi hakuri sai ta ce masa dan Allah yayi hakuri ka san ina a mashin din ta zai dauke a mashin din sa zai dauke ta roba roba ko su tafi da kafa yaje kai ta wani guri ya lalata ta ya bata guzuri ta dawo gida ta kwana kuma a gidan ubanta waya waya wannan waya ba abin da ba a yi da ita yau yau ƴan mata da kansu mace za ta zauna haka kurun sai ta yi ta buge bugen waya tana neman lambar namiji ko ta san shi ko ba ta san shi ba ni ina mamaki wata ran nake cewa ah masu sace mutanen nan akwai abin mamaki ga waɗanda arhar sata su buga wayar ma suke su neme ka ma kwado amma wallahi malam ba a sata su an sha mun fatawa kuma na sha fana a karatu ina maimaitawa ku yi hakuri magana ce ta tarbiya nake tarbiya tarbiya wallahi ba zan iya irga mutum nawa ya kira ni cewa yayi aure ya kashe kuɗi miliyan kaza amma an ci rashin sa'a matarsa ta zo mai da ciki ba ba za su yi ruku ba in kai wasa za ka auri yarinya ta zo maka gida da ɗan ƙaramin ciki kuma ba mamaki abokinka ne mata kai akwai wanda abokinsa ya ziga shi ya nemo ta yarinya bayan ya mata ciki ya sa aka yi auren da yake diga ne ya ɗauka ba zai bayyana ba haka aka yi ɗin kuma abin ya zo ya bayyana a yi ta tafka rikici ba wani abu ne is common kuma yau da yawa matan aure suna zina yarinya an yi aurenta ta fita ta je ta kwanta da wani ba mijinta ba kai idan an raina maka wayo yau a shimfidar gadon matarka za a zo a kwanta da matarka duk ana yi in wani ya isa ya daga hannu ya ce mun ba a yi su waye suke yi mu din ne al'ummar tamu ce to ya za a samu yayan arziki manajan matarka a wajen aiki manajanta zai iya lalata ta ba tana zuwa aiki ba shugabanta a wajen aiki malam yau ka je ka ga matan aure a wajajen ayyuka ko a makarantu ko a jami'o'i ko a kamfanoni ko a kwalejoji ko a wuraren aiki matar aure ce amma mai aiki ka je ka ga irin yadda take chafa kwalliya idan za ta tafi wajen aiki ku je ku bincika ba ku abina ba shi dalili in ka ga mace a gindin madubi ta yi minti 40 tana buga kwalliya da ado to ina tabbatar maka tana aiki kuma za ta gudan aiki ne za ta yi daurin dan kwalin da kai da yake banza ne kai mijinta ba ka isa ta maka wannan ba wallahi Allah ba za ta maka ba za ta sai turaren da kai iska ce kai ba ka isa ta fesa ma wannan turaren ba za ta buga turare na fitar hankali wajen aiki za ta tafi kai fa kana nan iska an barka da mafici kawai abin da ke faruwa kenan me yasa saboda tun a gidajen mu bamu koya musu kamewa da tarbiyya da kula ba these are the consequences of wato rashin tarbiyya illolin da zamu girba a kan rashin tarbiyya mace ce zaka zo ka aure ta ba kai kadai bane mijinta nawa ake auren yar islamiyyar aje a same ta babajin ba yar islamiyya ce ba mamaki a makarantar islamiyyar ma wani ya lalata ta wai ina za mu sa kanmu dan Allah wai ina za mu je dan Allah wai wannan wace irin rayuwa ce muke dan Allah wai me kuke nufi ne dan Allah ina za ku je Qur'ani ya ce fa aina tadhhabun duk inda ka taba ka zanta duk inda ka taba ba dadi idan mace ce da kai yau kana tafiya ka batta ka je wani gari aiki wata dai wata biyu ba ka da tabbas ba ka da garantin cewa ba ta bin maza za ka iya hada wa mace goma ta arziki abinci ba matsala motar hawa ba matsala gidan zama ba matsala amma wallahi idan ka tafi kafin ka dawo sai ta bi gidan namiji kaza 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 barkati a cikin matan mu yau akwai wanda suke neman mai gadin gidansu. Mace ta nemi mai gadinta, mai gadi shi take nema yake lalata da ita, kai baka sani ba. Ya yaudare ka, idan ka dawo zai daga maka gaisuwa, amma kwartanka ne a gidanka. Akwai mai neman direbanta, kun san me yake faruwa, kun san me dalili? Su ma mazan maha'inta ne. Mutum ya yi aure bai da tarbiya, ya auro 'yar mutane kuma ya ci gaba da rashin tarbiyar, yana da aure yana neman mata. Duk mutumin da yake neman mata a waje kuma ya ajiye matarsa ta aure ta sunna, kada ya yi mamaki idan ya ji labarin matarsa tana neman matan mazan banza a waje. Kana da matarka ta sunna, an ji ka kana neman can, an ji ka kana neman can, wani yana tambaya yana cewa yana cikin bakin ciki, an kawo masa kukan babansa yana neman kawayen ƴaƴansa. Akwai yarinyar da ta bugo waya take tana kuka tana cewa a taimaka mata da addu'a, ta kama ubanta yana soyayya yana neman lalata kawayenta. Kawayenta sun zo sun mata kashedi sun ce wallahi ubanki sai mun ci abu kazansa in bai daina neman mu ba. Ba ku gane karatun ba, ba ku fahimci bayani na ba. Yarinya ce budurwa, kawayenta suka zo mata kashedi cewa in babanki bai daina zuwa yana latsa ni yana nemana ba sai na ci abu kazansa. Suka dura wa ubanta ashar a gabanta suka ce yayi zina da wance, ya lalata wance, wai mu ma din ba zai mana karama ba, mu ma kawayenki, mu ma sai ya bi mu yana neman mu. Yarinya ta fasa da kuka. Idan ana baka labarin manyan mutane mazan aure, mazan aure masu neman matan banza, ba zai lissafu ba saboda tsabar rashin tarbiya. Za ka yi mamaki ka ga mutum da kamala da mutunci, amma wallahi idan ya samu mace sai ya latsa ta. Wallahi da haka za a yi tarbiyar. Yanzu kai da kake neman ƴaƴan wasu, kai da kake neman ƴaƴan wasu kuma kana neman Allah ya kare maka naka yayan. Akwai yaron da yace malam mun rasa yadda zamu yi da ubanmu, yace ba za mu yi maka ƙarya ba, mazinaci ne babanmu kuma dan luwadi ne babanmu, yana neman maza yana neman mata, an ce za a jefe shi a unguwarmu saboda ganin mutuncinmu da kimanmu, aka daga mana kafa, an ce mu ja masa kunne, mun yi tsohon ya ge daina. Haba jama'a, wannan al'amari ya yawata. Su tarbiya, lalacewar tarbiya ba duk inda ka taba ba dadi. Me ya jawo mana wannan? Kauracewar karantawar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kauracewar tarbiyar addinin musulunci. Da haka ya kamata mu ji tsoron Allah, mu nisanci dukkan wannan mummunan zunubi. Ya zo a hadisi manzana zuniya bihi walau bi khifari dari, duk wanda ya zina sai an yi zina da nasa koda da a katangar gidan shi ne. Ba ga dare kana lalata yayan mutane ba, ko kana zina da matan mutane ba, yar ka za ta yi aure tana gidan aure wani ya zo ya dauke ta ya lalata ta, wani sai ya nemi mahaifiyarka. Wallahi alƙawarin zina duk wanda ya yi ta sai an yi da nasa, ko a yi da ɗanka, ko a yi da ɗiyarka, ko ayi da uwarka, ko ayi da kanwar uwarka, ko ayi da kaza dinka, ko da matanka. Manzana zuniya bihi walau bi khifari dari. Da haka yau ta kai ga da yawa daga cikin wurare idan za a daura aure sai an je an yi test, an zo da shaidar cewa wani lafiyarsa bai da wannan ciwon na zamani, saboda zinan ta zama ruwan dare. Yau a kasar nan akwai kabilun da sharadi ne ma wai kafin ka aure yarinya sai kai zina da ita, sharadi ne wannan a wasu kabilu a nan kasar, ba za ma ka auri yar ba sai ka je ka keɓanta ka yi lalata da ita. Akwai matsiyatan yara da aikinsu kawai lalata yayan mutane, su yi zina da yayan mutane su ƙara gaba. Yan matan ba aminci, su ma samarin ba aminci. Ga luwadi neman maza, namiji ya nemi ɗan uwansa namiji, wanda manzo Allah yace uqtulul fa'ila wal maf'ula bi, ku kashe wanda yayi da wanda aka yi da shi. Hukuncin luwadi, hukuncin lulu, hukuncin neman maza, idan an kama me yi a kashe wanda yayi da wanda aka yi da shi din gaba daya. Ko dabba ce aka samu an yi luwadi da ita, ba a cin naman ta, kashe ta ake. Amma yau neman maza ya zama ruwan dare a wasu wuraren. Ba wani abun damuwa bane mutum ya latsa ka, ya taya ka, ya baka kuɗi, ya kwanta da kai. Yau wasu Allah ya cire musu sha'awar ƴa mace, ya sa musu sha'awar ɗa namiji. Innakum latatuna rijala shahwatan min dunin nisa, ku ringa zuwa kuna keɓancewa da maza, kuna sha'awar maza, kun daina sha'awar mata. Annabi Lutu ya ce mutanen sa, ha'ula'i banati hunna atharu lakum fattaqullah wala tukhzuni fi dhayfi alaysa minkum rajulun rashid. Ku ji tsoron Allah, kar ku kunyata ni akan baki na. Amma yau na sama Lutu, na kasa Lutu, dan tsakiya Lutu, neman maza a sama, neman maza a kasa, neman maza a can. Mutumin kirki da baka tsammani sai ga yana latsa ka akan harkar neman maza. Da ana boyewa, wallahi yanzu har bayyana suke, ba abin da ya dame su. Kai ta kai ga yanzu kungiya ce da su mai zaman kanta, har rijista ake mata, kungiyar neman maza. Majalisa ce da su, dandali ne da su, su zauna suna hiran mazan da suke nema, suna lalata da su. Kuma an sani ba wai ba sani ba. Duk uban da bai yi wa ɗansa tarbiya ba, ba mamaki ya ga ya fada cikin wannan. Kuma musamman, musamman idan bai samu kulawa ta aqida ba. Yan uwana, ilimi afdalu ma yughza bihi al-auladu, babban abin da ake ciyar da, ake shayar da, ake kulawa da tarbiyar yaya shine ilimi. Ku kai yayanku makaranta, ku nuna musu ilimin addini, ku nuna musu ilimin zamani. Kar a bar yaro ya zauna haka baya zuwa makaranta. Hanyar lalacewar yaro ta farko, kaga baya zuwa arabe, baya zuwa boko. To wannan duk inda ya fada, in ya fada kungiyar yan fashi da makami, karkai mamaki. In ya fada kungiyar ge yan neman maza, karkai mamaki. In ya fada kungiyar barayi yan sane, karkai mamaki. In ya fada kungiyar kawalai, kada kai mamaki. In ya fada kaza, in ya fada kaza, karkai mamaki. Dan haka koya ayanku ilimi, ku zaburar da su akan hadace alqurani. Babban abin da uba ya kamata ya takura wa ɗansa kafin ya je ko ina, ka tabbatar ɗanka ya hadace qurani. Qurani babban kariya ne, qurani tsaro ne ga kwakwalen yara, qurani tsaro ne ga tarbiyar yaya. Ku tura yayanku su karanta alqurani, ku matsanta wa yayanku su hadace alqurani, ku hana su jin daɗi da morewa sai sun hadace alqurani, ku rike su, ku hana su waya sai sun hadace alqurani, ku takura musu hadace alqurani. Idan ɗanka ya hadace alqurani, ka samu babban jagora, ko kana kabari kana kwance, wannan qur'anin zai rinka controlling ɗanka, ba zai bar shi ya lalace ba, ba zai bar shi ya fada cikin halaka ba. Ku koya musu hadda, ku koya wa ƴaƴanku sabo da zuwa masallaci. Manzo Allah hadisi ya san ya faɗa, ya ce idza ra'aita ar-rajula ya'tadu al-masjida, idan kaga mutum ya saba da zuwa masallaci, to ku shaida cewa wannan mutumin mai imani ne. Duk wanda zai je masallaci ya dauki yayansa ya kai su masallaci, ko manya ne ko ƙanana. Ku hada yayanku alaka da malamai, su rinka zama da malamai, su rinka waya wa malamai, su rinka sauraron wa'azukan malamai, su rinka neman fatawa da fa'ida a wajen malamai. Abdullahi dan Umar ya tabbata a riwaya cewa ya kasance babansa Umar yana daukansa. Abdullahi dan Umar, Umar ibn al-Khattab, yana daukan Abdullahi ibn Umar yana yaro, ya hada shi da manya-manyan sahabbai, ya tafi da shi majalisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Yana yaro sai ya dauke shi ya hada shi da sahabbai, su je a zauna a wurin Annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam. Dan haka ya ku yan uwana musulmi, ku sani cewa musulunci babbar baiwa ce, musulunci rabo ne. Kuma babban abin da zamu iya tarbiyantar da yayanmu shine mu dora su akan aqida ta Ahlus Sunnah wal Jamaa, aqidar bin Allah, aqidar bin Al-Qur'ani. Ku koya musu gudun shirka da bid'a. Jama'a, shirka rushewar aiki ne, shirka lalacewar addini ne. Wa man yushrik billahi fa ka'annama kharra minas samai fa takhtafuhu at-tayru أو تهوي به ريح في مكان صحيح. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. Duka wadannan ayoyi ne da Allah yake magana akan aikin shirka yana lalata aikin dan adam. Shirka shine zunubin da in ka mutu kana aikata shi Allah fa ba zai yafe maka ba, dole sai ka shiga wuta, dole sai Allah ya kona ka. Bid'a bautawa Allah da addinin da Annabi bai san da shi ba, bautawa Allah da shari'a da manzo Allah bai san da ita ba. Yau mutane sun rungumi bid'a kada kade, wace wace, zikirai waɗanda ba su da tushe, ba su da asali. La fil qur'ani wa la fil sunnati, babu a cikin qur'ani, babu a sunna, babu a maganar fiqh, babu a maganar littafan malamai na addini. Duk wani littafin arziki babu waɗannan zikirai, babu su. An dora mutane suna bautawa Allah. Abubuwa ne daga cikin abubuwan da suke lalata tarbiyar yaya a yau su ne abubuwa kamar haka. In na faɗe su ina nufin karku aikata su, ku daina su. Babban dalilin da yake rugurguza tarbiyar yaya a yau a cikin gidajenmu abubuwa ne ga sunan alisafi. Abu na farko, annizau shiqaqu bainal aba'i wal ummahati. Duk lokacin da aka samu jayayya da rabuwar kai tsakanin uba da uwa, in dai ana faɗa tsakanin uwa da uba, to wannan dalili ne na lalacewar tarbiyar yaya. Da zarar da ya gane ubansa baya shiri da uwarsa, ko uwarsa ba ta shiri da ubansa, to shi ma zai kama gabansa ne, saboda ba wanda zai je ya kai kara. Sau nawa uwa za ta zo tana zagin uba a gaban ƴaƴanta? Sau nawa uba zai zo yana turawa matarsa ashar a gaban ƴaƴansa? Kai, akwai wanda ma yake uban yake dukan uwan a gaban ƴaƴanta? A cikin wannan al'umman akwai wanda tsaurin idansa da rashin tarbiyarsa ta kai ga ya ɗauki abin duka ya daki uwar ƴaƴansa balagaggu a gabansu? Wani ya ce, malam wallahi duk radda ubana ya sake dukan babana mamata, sai na buge shi wallahi. Wani yaro yake gaya mu, na ce a'a, ni wannan fatawar ba a wajena za a yi ta ba. Ya ce, malam zama yake ya sa ta a gaba a gabanmu, ya ɗaure ta yana dukan ta, mamanmu tana kuka, sai ya gama mata shagen duka ya kwance ta, ya ce ya za mu jure wannan? Allah ne ya ce ya rike ta? Na ce Allah bai ce ya rike ta ba. Irin wannan duka dai Allah bai ce ya mata ba. Yanzu dan Allah, wannan ba lalata tarbiya ba ne. Daga cikin dalilin da sa ɗa zai rena ubansa take shi ne ɗanka ya ga kana wulaƙantar da uwarsa, kana daka mata tsawa a gabansa. In kai kana gadara matarka ne, shi kuma yana gadara uwarsa ce. Dan haka in za ka yi wa uwar ƴaƴanka faɗa, shiga da ita ɗaki, ka kori ƴaƴan ka, je ka mata abin da za ka mata. Amma yana cikin rashin tarbiyyarmu yau, mu musulmi muna wulaƙantar da matanmu a gaban ƴaƴanmu, wanda wannan ba daidai ba ne. Yana kawo ƴaƴan su rena uba, kuma yana kawo jayayya da rashin zaman lafiya. Bayan wannan abu na gaba, sakin aure. Aure saki, ya auri mace, ya haifi ƴaƴa biyu uku, ya kore ta, ya ƙaro wata, ya auri ƴaƴa biyu uku, ya kore ta, ya yara su waye gari su 17, kowa da uwarsa, kuma uwar bata gidan. Da haka kowa zai ga, tunda uwa ta bata gidan, akwai wata uwar da za ta yi mana rashin mutunci in kyale ta? Haka yaran zamani suke, tunda ba uwarsu bane a gidan, sai ya ta mata rashin kunya. Me ya jawo maka? Saboda kana da test, dan ɗanɗano ne kai, kai baka da haƙuri, ka nuna jarabarka, ka nuna fitinarka, ka nuna rashin kamewarka. Ka aura ka saki, ka aura ka saki, ta haihu ka rike dan, ka kora ka saki, ka yi waye, ka tara ƴaƴa bila adadi, za su zo su kafa maka kungiya da za su maka zanga-zanga, su gama da kai baka sani ba. Za ka wannan aure saki yana da illa kwarai-kwarai da gaske. Ko mace ta je ta yi aure, ta ɗebo wasu ƴaƴan ta kawo gidan da ba ƴaƴan ubanta ba, ba ƴaƴan ubansu ba. Bayan wannan ainihin wato a zaman banza da yara suke, zaman banza, in dai ka bar yaro yana zaman banza baya komai, to zai nemi abin da zai yi. Ko da yaro ne garami, in dai har ya fara fita waje, to ka nema masa me zai. Ko dai ka jona shi da wani karatu, ko ka lazumta masa wani aiki, ko ka kira shi kasuwa wajenka, ko ka haɗa shi da wani malami ya dinga yi ne a wajensa yana koya mai islamiya, wallahi duk ɗan da ya, duk uban da ya bar ƴaƴansa suna zaman kawai, to ƴaƴan makota sa ɗebe maka ƴaƴanka su dora su akan yanda suke so. Kai kai dan kai sallah yake saboda abokanansa ba sa sallah. Kai kai dan kai bi umarninka ya kiyabi saboda ya'yan makota sun lalata maka shi. Me yasa ka bashi wadataccen lokaci baka bibiyar sa? Sannan idan yaran sun girma albatala zaman banza ba aikin yi. Duk lokacin da yaro ya kai manzalin ya samu taro da kwabo, ka tabbatar ya san dadin kashe kudi, ka tabbatar ya san dadin rike waya, ya san dadin wanke riga da karya hula da saka gilashi, ya san dadin turare, ya san dadin yayi wa ƴan mata kwalliya, ka kuskura ka bar danka baya aikin komai, to ka tabbatar ka gayyato masa rashin tarbiya. Billahi alazim zai je ya duk abin da zai samu kudi, ko sata ko fashi da makami, ko luwadi ko neman maza ko neman mata, ba abin da zai yi ba. Me yasa? Saboda ka bar shi baya komai. Da ka sama wa ɗanka aiki, ka sama masa abin da zai yi, ka daina barin ɗanka ya zauna baya komai. Wannan albatala ɗin tana sa tarbiyar ‘ya’ya su lalace. Sannan kuma daga ciki alkhulzatul fasida warfaqai su, barin ‘ya’yanka suna cakuɗuwa da ainihin wato mutanen banza da abokanan banza. ‘Ya’yanka ya zama abokanansu masu bin alade ne, ‘ya’yanka ya zama abokanansu masu askin banza. Kaga yaro matashi saurayi yana aski rabin gashinsa, ya aske ya tara gashi. Hadisi karara ya zo cikin Bukhari al-Qaza, annabi ya haramta wannan ya ku samari. Ko kai dan acaba ne, ko kai dan adidai sahu ne, ko kai dan mashalo ne, ko kai dan me kiss din abunan ne, ko dan kai waye ne, ko downloader ne kai, ko me ne kai? Wannan askin da kake yi, wannan askin da yara matasa suke ashare nan ashare nan, a bar wani gashi. Duk wanda ya je aski yasa aka bar na sama yayi yawa, na ƙasa yayi kadan, yayi alkhaza, annabi ya haramta. Sifa ne ta yan wuta. Da haka ku daina yi ya ku samari matasa, ku yi aski ko ku tara gashi. Tara gashi asali a musulunci ba haram bane in mutum zai kula da shi. Amma me yasa malaman mu suke tsananta mana kan mu tara gashi? Saboda muna barin sa ya zama shohra, ga datti, ga rashin kulawa, kamar da arna suke barin gashinsu. Amma in mutum zai tara gashinsa ya sa masa mai ya gyara shi, wannan ba laifi. Kamar yadda manzon Allah yana da gashi har kafadarsa gashinsa yana sauka. Amma yau askuna da yaranmu suke yi, sai mutum ya je ya ɗauko wani hoton aski a Amerika da Ingila, aka turo masa hoton arna ‘yan iskan gari wanda a gindin gada aka haife su, suke irin wannan iskan askin iska. Ko a Amerika mutanen banza ne suke wannan askin. Wai shi ne yau yaranmu, mai shagon aski zai ɗauko wannan hoton a intanet, a yi kalanda a liƙe, wai yaro sai ya zo ya nuna wannan askin ya ce irin sai yake so a yi masa. Ko ya ga yayan arna, saboda yana makotaka da yayan arna da kirista suna yi, wai shi ma da wannan zai yi koyi. Ya za a yi mu samu tarbiya? Haka za ka zama alƙali, haka za ka zama liman, haka za ka zama malam, haka za ka zama babban ɗan siyasa, haka za ka zama babban ɗan kasuwa, haka za ka zama kaza. Da haka ya cakuɗa da abokanai na banza waɗanda suke ba na kirki ba, yana taimakawa ƙwarai ƙwarai da gaske wajen ainihin wato lalata tarbiyar ‘ya’ya. Abu na bakwai, mummunan mu’amalar iyaye ga ɗa. Gaskiya idan ka ji ɓera yana da sata da dawa ma tana da wari, akwai ‘ya’yan da wallahi iyayensu ne sababin lalacewarsu. Malam, baka ganin dariyar ubanka, baka ganin murmushin mahaifinka, baya jinka jikinsa, baya shawara da kai, baya magana da kai, baka isa ka faɗa ya ji ba, baya ɗaukan maganarka, baya taimakonka, baya. Tsakaninka da shi sai faɗa, sai zagi, sai cin mutunci. Na rantse muku da Allah ɗaya, duk uban da yake da wannan ɗabi'a kai yayi mamaki idan ɗansa ya fandare masa. Kuma barin maka karatun tanin ɗan wannan zamani, matashin wannan zamani ba a mai tarbiya da irin wannan. Baka zuwa da ɗanka masallaci, baka hira da shi, ya girma baka san ya girma ba, kana masa mu'amala mummuna, baka jinsa jikinka, baya ganin makullin motarka sai a hannun abokananka, baka aikensa ya kai iyayensa unguwa, baka sa shi wasu fasunan ayyukanka a shagonka, sai dai ga wasu inuwar giginya na nesa ka jaki, kai na nesa yake cin moriyarka. Wallahi akwai yaron da ya ce mun, yo me zai ce mun, me yake mun? Ubansa yake faɗa a gabana, ya faɗa yace baya biya mun kudin makaranta kuma yana da shi, baya ce muku kona kuma yana da shi, baya mun magana, baya mun kaza. Wai iyaye, Allah ne yace muku ku yi wa ƴaƴanku haka? Kuna da wata aya ko hadisi da aka ce kai wa danka mummunan mu'amala? Danka da ake so ka mai da shi kamar abokinka? Danka da ake so ka mai da shi magajinka? Danka da ake so ka dora shi a hanyarka? Danka da ake so ka jashi jikinka? Danka da ake so ka nuna masa hanyar arziki? Danka da ake so ka taimake shi, ka yage shi, ka yi fada da shi, ka zage shi, ka saki uwarsa, ka ci mutuncinsa, ka wulakanta shi, ka masa, ka masa, kuma ka ce maka da kuskure ne wannan. Da ka yana daga cikin kurakuran iyaye, ku yi kokari ku gyara. Kallon fimafimai kala-kala na jarima, na kade-kade, na wage-wage, fim na zuraiki, yaranmu ba su iya komai ba sai jin kina da waka, rungumar mata, shakatawa, bayyana zuraiki. Wallahi wannan abu ne da yake lalata tarbiya. Kuma yau aka rama kallon da kudinmu muke sayan fimafimen nan, da kudinmu muke kawowa gida mu kunna wa ƴaƴanmu. Sai mutum ya zo masallaci ya samu leman a taimaka min da addu'a, ƴaƴana sun fara lalacewa. Ai kai ka shuka musu, dole su lalace. Kuma wannan kallon fimafimai da kaɗe-kaɗe da wake-wake, wallahi lazimu za ka yi mamaki har a gidan wasu malamai. Ka ga mutum malamin addini yana kallon fim, aibu alaika wallahi la tanha an khuluqin wa ta'tiya mithlahu arun alayka idha fa'alta adhim. Ka zo ka cika mutane da wa'azi a munbarinka, a masallacinka, a majalisinka, ka je ka koma gida bayan karfe 11, ka kunna fim da kai da matarka kana kallo, ƴaƴanka suna jin kida da waka a gidanka, kuma gobe ka je masallaci ka ce a ji tsoron Allah. Kai ma baka so gaskiya ba, sai Allah ya kwashe albarka a cikin maganarka, a cikin da'awarka. To wannan masifa ta kalle-kalle da kade-kade, yawanci yau mutane gani suke burgewa ne a falon gidansu su sa fim din wasan kwaikwayo, fim 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 fim, ba Sunna TV, ba Africa TV, ba Manara TV, ba kaza TV, duk tashoshin da suke na addini babu su, baka damu da su ba. Aqulu ma tasma'una wa astaghfirullaha li wa lakum wa li sa'il muslimin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ina neman afuwa idan na tsananta muku, ina fatan Allah ya ba mu nasara, Allah ya ba mu dacewa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.